sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Lauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dubun wasu da ake zargi da karkata akalin kudaden fansho ta hanyar amfani da ma'aikatan bogi ta cika a jihar Bauchi da ke Najeriya.
Ana zargin mu da ana amsa asa goso ta a local government shimot.
A jamhuriyar Nijar kuwa madugun yan hamayya Hama Amadu na jam'iyyar Model Lumana yayi ikrarin cewa ba za a iya hana shi shiga zaben da kasar ke shirin gudanarwa a watan Disamba da ke tafi ba, domin a cewar sa ya cike dukkanin ƙa'idojin da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa, yayin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke ja da wannan matsaya ta sa. Sannan muna tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni daga Ghana, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Shugaban hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaice ya faɗa a yau Laraba cewa za su yi amfani da ilimin kimiyya ne wajen ɗaukar matakai, yayin da hukumar ke yanke shawara akan ko za a bada cikakken izinin gaggawa na amfani da rigakafin coronavirus ko a'a. Da yake magana a gaban kwamitin harkokin lafiya, ilimi, kwadago da fansho, Dr. Stephen Han ya ce ƙwararru a fannin kimiyya na hukumar ta FDA ne za su yanke waɗannan shawarwarin biyu bayan gamsuwa da cika ka'idoji kan rashin illar maganin da kuma ingancinsa. Han ya yi alƙawarin cewa tsarin amincewa da rigakafin zai kasance mai sauƙin fahimta kuma mai zaman kansa. Bayan haka, hukumar ta FDA ba za ta bada izinin yin amfani da rigakafin da jami'an hukumar hankalinsa ba zai kwanta a ba iyalansa ba. Da yake bayani a zaman kwamitin, babban jami'i a cibiyar sa ido kan cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya ce yayin da ake gudanar da gwaje-gwaje sosai na magungunan da ta yiwu su zama rigakafin coronavirus, jami'ai na hasashen cewa daga watan Nuwamba zuwa Disamba za su san ko akwai rigakafi mara illa mai inganci ko kuma a'a. Fauci ya yi gargaɗin cewa yayin da akwai ƙwarin gwiwa game da magungunan rigakafin da ake gwaji, har yanzu babu tabbas ɗin samun wanda zai yi aiki. A yau Laraba, abokai da abokan aiki da kuma masoya suka fara kai gaisuwar ƙarshe da karramawa ga marigayiya mai shari'a ta kotun ƙolan Amurka, Ruth Bader Ginsburg. An kai akwatin gawar Ginsburg ginin kotun ƙolan Amurka yau Laraba da safe don wani biki na mutane ƙalilan da aka yi, wanda iyalinta da kuma alƙalai abokan aikinta suka halarta. Daga baya kuma aka aje akwatin gawar a wajen matakalar da ke gaban ginin kotun don masu zuwa yi mata ganin ƙarshe har zuwa gobe Alhamis. An aje akwatin ne akan dandamalin katakon da aka kera don akwatin gawar tsohon shugaban Amurka Abraham Lincoln bayan da aka kashe shi a shekarar 1865. Fadar White House ta faɗa a yau Laraba cewa shugaba Donald Trump zai kai ziyarar gaisuwa da karrama marigayiya Ginsburg gobe Alhamis. Babban alƙalin kotun ƙolan Amurka John Roberts ya miƙa gaisuwar ta'aziyyar mutuwar Ginsburg a madadin kotun, abinda ya ce an ji zafin mutuwar sosai amma sun san cewa iyalinta ne suka fi jin zafin. Ranar Juma'a kuma za a ci gaba da nuna wa marigayiyar jinjina da karramawa a lokacin da za a kai akwatin gawar ta ginin Majalisar Dokokin Amurka da ke tsallaken titi, inda za a ajiye ta a ɓangaren da ake ajiye mutum-mutumin shahararren Amurkawa. Ita ce za ta zama mace ta farko da aka yi wa irin wannan karramawar. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfarin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa, a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yi Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaminisancin kasar da ke tafi don bada kolin fasahar makamai masu linzaminta. 38 North, wani shafin yanar gizo da ke mai da hankali kan Koriya ta Arewa, ya ce wani hoto daga tauraron dan adam da aka samu a jiya Talata ya nuna wata mota da ta yiwu ta daukar makami mai linzami ce a filin horar da sojojin Miriam da ke wajen birnin Pyongyang, inda Koriya ta Arewa ke gudanar da babban faretin sojojinta. Yayin da hoton kadai bai isa ya tantance ta kamaimai kowace irin mota ba ce, girmanta da fasalinta na nuna cewa ta yiwu ta daukar babban makami mai linzami ce, a cewar shafin ajiyar Talata. Hoton da ya nuna motar na da tsawon kimanin mita 20 da kuma fadin mita 3, girman da zai isa ya dauki makami mai linzamin ICBM a cewar sanarwar hukumar nazarin. Shugaba Alexander Lukashenko na Belarus ya fara aiki a matsayin shugaban kasa karo na 6 a yau Laraba, a lokacin da aka yi bikin rantsar da shi wanda jami'ai ba su sanar ba, bayan makonnin da aka kwashi ana zanga-zangar nuna kinjinin sake zaben shugaban mai mulkin kama karya, zaben da yan gwagwarmaya adawa suka ce an tafka ma gudi. Kamfanin dillancin labaran kasar na Belta ya bada rahoton cewa an yi bikin rantsar da shugaban ne a Minsk, babban birnin kasar, wanda daruruwan jami'an gwamnati da 'yan majalisar dokoki da wakilai daga kafafen yada labarai da wasu sanannun mutane suka halarta. Lukashenko, dan shekara 66 da haihuwa, ya sha rantsuwar kama aiki a Belarus yayin da ya dora hannunsa na dama akan littafin kundin tsarin mulkin kasar, kuma shugaban hukumar zaben kasar ya mika masa katin shaidar shugaban kasa na Belarus. Lukashenko ya yi mulkin kama karya a Belarus mai yawan al'umma kusan miliyan 9.5 tsawon shekaru 26. Sakamakon zaben shugaban kasa da aka yi ranar 9 ga watan Agustan da ya gabata ya bayyana cewa Lukashenko ya samu kuri'u kashi 80 cikin 100, ita kuma babbar abokiyar adawarsa Svetlana Tikhanovskaya ta samu kuri'u kashi 10 cikin 100.
Agai da Maryam Dauda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da farko a jamhuriyar Nijar, madukun yan hamayya Hama Ahmadu na jam'iyyar Model Lumana ya yi ikirarin cewa ba za a iya hana shi shiga takarar zaben da kasar ke shirin gudanarwa a watan Disambar da ke tafa ba, domin a saninsa ya cika dukkanin ka'idojin da kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa don neman shugabancin kasar. Yayin da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke fadin akasin haka, Kasule Mumuni Barma da karin bayani daga Yemai.
A taron manema labaran da ya kira a washegarin taron da ya bayyana shi a matsayin dan takarar jam'iyyar Model Lumana a zaben shugaban kasa na ranar 27 ga watan Disambar 2020, tsohon Prime Minister Hama Ahmadu ya jaddada cewa batun shiga wannan zabe ba fashi.
La première c'est qu'il faut être Nigérien d'origine. Je suis Nigérien d'origine.
Yace kundin tsarin mulki a sashen sa na 47 ya bayyana a fili karara cewa sharuɗa biyu ne aka gindayawa masu neman shugabancin kasa. Da farko ya zama dole mutum ya kasance ɗan nishirin asali, a cewar sa wannan sharadi ya cika shi. Sannan ya ƙara da cewa dokar kasa ta bayyana cewa ɗan Nijar na asali shine wanda iyayensa 'yan kasa ne da aka haifa a Nijar. Sharadi na biyu shine mutum yana da 'yancin shi na ɗan ƙasa da na siyasa, shi ma wannan 'yanci yana da su a cewar sa. Watakila za ku ce kotu ta yanke min hukuncin zaman wakafin shekara guda, to amma wannan wani abu ne da abokan gabar siyasa suka kitsa da nufin kawar da ni daga fagen siyasa. Saboda haka suka buƙaci alkali wato prokurar ya dauki irin wannan mataki a kaina, amma kuma sauran alkalan da ke da alhakin yanke hukunci suka yi watsi da wannan bukata.
Le procureur en a exprimé le vœu à la demande du gouvernement.
Tani dai furucin na tsohon Prime Minister Hama Ahmadu ya janyo martani daga jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Siraji Isaka na daga cikin jigajiganta.
Hama Ahmadu din yana da matsala tare da kotu, sun sayi jarirai tare da wasu 'yan siyasa, ba shi kaɗai bane yake cikin wannan tsari. An yi shari'a, an hukumta shi, ya je ya yi shekara kusan guda a gidan yari, ya an tsare shi. Kuma mu nan a ƙasar Nijar doka ta ce duk wanda aka yi kwandanan shi shekara guda ba ta yadda za a iya takara, ya sani inda yana iya takara, me yasa bai ce ba zai shugabancin partin shi ba? Kongres suka yi ba da so.
Hama Ahmadu ya yi ikirarin cewa akwai yiwuwar abubuwan da suka faru a ƙasar Mali su wakana a Nijar muddin aka hana masa shiga zaben da ke tafe. Yace ya kamata a dawo kan turbar demokradiyya, a dawo kan hanyar haske, a koma kan hanyar shugabanci domin jama'ar ƙasa, ba wai maganar ɓangaranci ko wani gungu ba. Aiki ne da ya rataya a wuyan al'umma, saboda haka waɗanda ke tunanin ina kira ne ga sojoji, to su cire wannan tunani daga kawunansu, domin a cewarsa shi ɗan siyasa ne kuma farar hula, sabili kenan komai nasa ya ta hallaka ne akan ayyukan fararen hula. To sai dai jam'iyyar ta PNDS na kallon wannan a matsayin wani turji, inji Siraji Isaka.
Shi da kashi ya san wannan magana da yake, ai ba magana ba ce wadda hankali yake ya dauka. Kasar Nijar da Mali ba ɗaya ba ne ba. Matsalar Nijar ba ta da matsala ko ɗaya da ƴan siyasa ko ba matsala na abin da ake cewa governance.
Wannan kace nace na tsakanin madugar jam'iyyin da ke mulkin Niger PNDS tarayya da tsohuwar kawarta Model Lumana madugar jam'iyyin Hamayya wani abu ne da ya fara jan hankulan masu rajin kare demokradiya irin su Nasir Saidu na La Voix de Saint Voix.
In ka diba siyasa ta kasar yau an karkata ta an maida ta siyasa ta Bazoum da ta Hamma siyasa ta Lumana da tarayya kamar dai su dai ne yau a fartutuka cikin Niger kamar dan takara biyu ne kawai za a yi cikin Niger wanga abu a ganin mu ya kamata a ce an dakanta shi
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to a gaida Sule Mumuni Barma dan su kuma bar mu koma kan batun kudaden fansho a Nigeria inda jihar Bauchi dake arewacin kasar dubun wasu da ake zargi da karkata akalla kudaden fansho din jihar ta Bauchi ce ta cika lamarin da ya kai ga cike wasu mutane biyar da ake zargin suna da hannu a wannan almundahana daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aika mana
Commissioner Ma'aikatar Kudi na Jihar Bauchi Alhaji Umar Yusanda ya shaida mini cewa gano waɗannan ma'aikatan da ake zargi da karkata kudaden fansho da aka yi babban nasara ce wa gwamnati
aikatar fansho ko na state ko na local government suna tusa mutane su tusa da kashi ko sun da su je su karbi wannan kudi to shi ne cikin wannan abin ne aka samu waɗansu gura gurbi wanda guda biyar wanda da haka suna hannun ma'aikatan na alin yan sanda ana bincike to wannan alama ne ta nuna nasarar da aka fara samu a irin wannan tantancewa na wannan da shi mai girma gwamna jihar Bauchi distinguished senator Abdulkadir Bala Muhammad ke yunkurin cewa wannan abin da aka saba alin gije da ake na albashi dole a daina shi
daga bisani kuma na garzaya zuwa headquarters hukumar yan sanda a Bauchi inda kakakin hukumar DSP Muhammad Waki ya yi karin haske kan batun da kuma bani dama domin jin ta bakin mutanen da ake zargi da karkata kudaden fansho zuwa wani asusun na daban
wayannan mutane guda biyar da ka gansu ana zargin su da hadin baki ci amana a baka amanan kuɗi ka karkata su a yanzu dai muna nan muna bincike amma ko za ka ji daga bakin su daya bayan daya su
sana mamaki mamadu mamaki ina yake a tashin babu abinda yake faruwa shine suna yanayin da wuka ya sati ko kama tabbatar da cewa haka da ne to wanda na faɗa kenan kuma zan canza baki ba
ina kake aiki a hukumar fansho
na audit department
na na Umar Ahmed
kai kana aiki a ina ne
na aiki a local government fansho babu
ta kamar ni gashi kana tsare akan wani zargi aka kawo kana
akan zargi kana zargin mu da fansho muna sa fresh time go fresh
Muhammad Suleiman.
kuma sai rahoto na musamman wanda Hassan Umar Tambole ya hada mana.
Dunkin Taylor wata dar sana'a ce da dukkan al'ummomin Najeriya da sauran kasashen duniya inda maza da mata ke amfani da ita don dinka tufafin sanyawa a jiki. Wannan sana'ar dunkin tufafi dai da dimbin jama'a maza da mata daga kabilu daban-daban suka dogara da ita don samun abin sanyawa a bakin salati. Ta sanya masu wannan sana'a da yawa zuwa cin rani a fadin jahohin Najeriya. Idan mutum na zaune a kudancin Najeriya zai ga yan arewacin Najeriya na dunkin Taylor. Idan kuma mutum na zaune a arewacin Najeriya zai ga yan kudancin Najeriya na aikin dunkin Taylor. Akan haka ni tattauna da wasu masu dunkin Taylor.
Sunana Muhammad Bello, ina aikin Taylor ne. Na dade ina aikin Taylor.
Ina ka fara wannan aiki na Taylor?
Na fara wannan aiki kada a Zamfara State Zurmi Local Government.
A wace shekara?
To na kai shekara 25. Ina wannan aikin Taylor.
Bayan a jihar Zamfara, ko akwai wata jiha da kake dinki kafin ka zo nan jihar Oyo?
Daga Zamfara na je Kano, daga Kano sai na je Abuja, daga Abuja sai na dawo nan Ibadan.
Me yasa ka bar arewacin Najeriya ka dawo nan kudancin Najeriya kana dukin Taylor?
To yana dalili da yasa na bar arewacin Najeriya da kudancin Najeriya nan an fi samun aiki sama ga can. Shine dalili kawai. Ana samun shi amma na an fi samun aiki gaskiya.
Kamar a yini kana donka taggo da wando guda nawa?
A wani ina donka kamar guda hudu, kamar guda biyar saboda ina yi da aiki ne.
Wadanne irin tufafi kake donkawa? Na maza ne ko na mata?
Ina donka tufafin maza, ina donka na mata.
Wani ka kwariya a ciki?
Na fi kwariya ga na maza.
Me ya baka sha'awar watan dinkin Taylor gaba daya ma?
To gaskiya a lokacin ina karami ban ma tunanin zan dinka Taylor ba sai baban mai sai keken dinki sai sa shagon yayana ana ce ni Muhammadu Taylor. To a nan wuri ne na koyi dinkin Taylor.
A wani gari kenan?
A garin Tungaba zace Zurmi Local Government a jihar Zamfara.
Bayan mutanen Arewa ko akwai wasu kabilu da kake yi wa dinkin tufafi kamar Yarbawa da Inyamurai?
Akwai Yarbawa da yake ba mu da Inyamurai ne an gama ki gaskiya. Sai dai Yarbawa.
To ka iya dinkin Yarbawa sosai?
Na iya sosai.
Ka san suna da wasu tufafi kala-kala, akwai buba, akwai gambar kotobe da sauransu. Duk ka iya waɗannan?
Kowace kala na dinka insha Allah.
Mutane da yawa na zargin cewa ku telelu ba ku cika alƙawari ba. Idan an kai alƙawari da ku sai kun saba wajen karɓar dinki, me zaka ce game da wannan zargi?
To mafi yawancin mutane suke da lahiba teloli ba.
Saboda me?
Saboda za a baka dinki a ce ka danka da sauri-sauri kuma sai a ke karba. Bayan ka danka ba karba ba. Shine dalilin da yasa to wata ran ana ya kawo ma kai ma sai ka ke dinki saboda kallonci a mutum ko ka dinki ba zai zo ba.
To amma ana ganin cewa kuna wani dinki ana ce mai express.
Ana yin express insha Allah.
Me yake nuni da wannan dinki express?
Abin da yake nuni da express kamar kana yi 1000 sai mutum ya zo ya ce zai baka 1500 ko zai baka 2000 ko shine express.
Sai ka ajina mutane kai na shi
insha Allah.
To wannan kaga ai kun saba alƙawari kenan.
A'a ba saba alƙawari ba saboda dalili wancan baka kai ga ranar da zaka yi danka mai na shi baka ce mai ranar kaza ba.
To amma mutane na cewa kuna da matsaloli na rage awo idan mutum ko auna shi ko kuma ku ce a ya tai ai kun ganshi ba sai kun auna ba. Ku masa danki sai ai masa wando bai yi ba ko ai masa riga ba tai ba.
To ba zan ce babu ba. Ka san al'amuran aiki yau da kullun yana iya yiwa a samu kuskure. Na yau da kullun.
Hali yanzu nawa kake dunka tago da wando?
Kamar yanzu ina dunka tago da wando ba aiki 1000.
Akwai aiki fa?
Akwai na 2000, akwai na 2500, akwai na 3000, har na 5000, har na 7000 akwai.
In lokacin sallah ne fa, sallah karama ko sallah babba?
To gaskiya ni ba na kara farashi.
Na Madina Abdulhamid.
Menene aikin ki?
Tela.
A wane lokaci ki fara dunki?
Shekara 3 ba.
A ina ki fara dunki?
Na Ibadan, Kala Akere Local Government.
Me zaki ce a game da yadda mutane ke ganin ku cewa ku teloli ba ku da alƙawari?
Yawancin mutane gaskiya in Taylor na da cika alkawari ba ko da yaushe ne ake samu ba, amma akwai wayannan da kuma yana nan ba zai yi a yi musu cin fuska ba ko kuma a ki musu aikin su. Ya yi dangata daga yadda kake da mutum da Taylor ka. In kai na kwana ne a gurin ta dole ne ko aiki ya yaye dole ta cika maka alkawari kuma ba duk Taylor ne ba su da alkawari ba. Wasu kwastomomi mu ma suna nan mu yi musu aiki fiye da shekara ba zo karfa ba.
To amma akwai wani za su ba ku kaya su yi wata biyu wasu wata uku har wata shida ba ku dinke musu ba me yasa
ila basu bada kudi ba ko kuma basu bada komai ba
me yasa ba za ku tambaye su kudi sai ku ki donkewa
yawanci su muna tambaye su kudi sai dai su ce suna nan zuwa mu bar au gobe mu bar an jima za su aiko
kina donkin maza
a
me yasa
gaskiya ban koyar dinki maza ba na mata kawai nake
yanzu menene sakonki ga jama'a masu kai dinki
sakona ga jama'a masu kai dinki in kuka yi kokari kuka kai dinki ku yi tunanin da cewa ku bada kudinku ku bada kudi ko da rabi ne ku bada kuma wani bi ma in ana jingada ku sai ku riga cewa dubudaye da ribi na sai kayan dinki ma da zai ba zai wuce na 700 ba in aka zaka yi muku dinki sai ku je can kuma gari kuna fata mutarwa ba muku dinki kwarai ba alƙawarin ka ce iyaka kudinka iyaka zakalinka yanda ka biya aka nan za maka dinki
haka zalika naji ta bakunan jama'a a game da masu aikin dinkin tela
Abdullahi Balu dinkin tela hakki mai kyau ne amma wasu daga cikin su suka zo su ba ta hakkin nan saboda in aka ba su dinki ko a ce su yi aikin akan dinki ko ba su ma ba su ba masu hakkin ba sai su ce kan wajen ba sa su kyale hakkin su su yi su dinga hakkin wani yawanci cikin su masu tela kuma su cikin su suna da kirki ko ka ba su dinki yau gobe ma tene sun dinki
amma wasu masu tela suna cewa ku ne ba ku da hankuri kuma ko an yi muku dinki ba ku zuwa ku karba
ji wannan kirya ne kasan kowa sai kare kanshi mutum shi wannan kirya ne ba wanda sai ce ya sai yadi wajen kudin tela kuma ya gagare shi wasu tilan shi ne za su danga wasa da yakin su da yawa
tunana Alhaji Umaru nake yi mahuta to game da aikin teloli ya dace a ce suna kulawa bisa ga abinda aikin su don su aiki su ne na kwarai amma gaskiya suna da ana samun sabani wurin su aka zo kai magana da mutum kun yi jinka kun shirya kun yi komi ya auna ka yayi komi ko ya ma aiki ba daidai ba ko kuma ya bata ma lokaci don haka ya kamata su gyara saboda Allah aikin su ne wanda yake ba aiki ne na wasa ba
ka taba samun matsaloli game da tela
to muna dan samun matsaloli ga teloli ba ko abinda matsala ta guda wanda yake muna iya auna mu kuma a zo a yi muna aikin ba daidai ba kai kuma sai mun koma mu yi yan gyare gyare wani bi muna iya mu koma kuma wurin a gyara muna su ta hushi to ba kuma haka na al'amari yake ba
an taba yi ma dinki yin tago ko wando wanda bai yi ma daidai ba
an taba yi min dinki yin tago ko wando wanda bai yi min daidai ba yanzu haka akwai wanda yake da ni zo ni sai da kuma ni koma sai an koma an ka gyara amma dai duka za a bo in an riga an yi shi farko ko don gyara ba zai koma daidai ba sai dai a yi hankuri haka nan
sunana Maimuna to masu dinkin tela ka san ba a jam'i saboda in wani mutumin ba mutumin kwarai bane zaka samu na kwarai kana kai dinkin ka da biyan bukatan ka lokaci zuciya ma ya hana ka karban din
saboda me
saboda din din da zaka yi zaka karba yanzu zaki zo zaki karba hajiya zaki koko ka je babu biyan bukata
ko da kun ba su kudin dinkin
wallahi ko mun ba su kudin dinkin ni kai na mu wanda kake magana da ni akwai talan da na rantsa ni ma wani ce ko likkawani na ya taba ma Allah ya isa
lafi me miki
saboda na ba shi kaya na ya fi wata shida hannunci yana tattaka min kaya wani zane na daga togo aka sayo min abina sai da na yafe shi saboda rashin alƙawari teloli
amma suna cewa masu kai kayan yawanci ko an dinke ba su saurin zuwa su karba
to ni wallahi na taba bayarwa na kuma biya kasa kuma akai min walakanci da kaya na
ni sunana Muhammadu Budaji sarkin filanin kasar Sayin nan mazan ni Ibadan asan tambol aikin tela wasu na yi da kyau wasu ba su yi da kyau
me kake nufi
wasu na da dotta ko su ba da dotta wasu na yi in an kai alƙawari da su su cika wasu ko ba su cika domin wani tela na taba kai mai dunki tsawon wata biyu bai bani dunkin nan ba har ga da wan sake taya ni kai gida kai sai da ni shawara dauki tela ta yi intai da ita sokoto sai da wasu na shiga tsakanin mu sai ne zaka dunke min dan nan ne wake shi dunke min har 12 din dare sai ne bani dunkin
ka bashi kudin dunki
tun farko kashi da sai da kwada min wanda ya ka dunki ni dai kudi ne ni bashi ko bai guda bai biyo ni
ka taba yin hulda da wanda ya cika ma alƙawari
na taba yi hulda da wani wanda yanzu ga shi a tela na ana ce mai Sale shi ko yaushe ni mun kai alƙawari ni bai kudi na cika me kai alƙawari
to wannan Sale a ina shi ke dunkin sa
nan ya ka dunki a Kinyele local government Kara Ibadan
sunana Umaru Alaramma wallahi aikin teloli ka wuce dai a hankali alƙur'an na ba wani tela yanzu kala wajen biyar ya dunka na tambaye shi wani ya yana na har yanzu ce mu wai yana na cikin ya aje wai cikin su ma har yanzu bai bani yadin ba
amma tsawon wani lokaci ka bashi wannan yadin
yanzu yadin ne ya shigo wata takwas
da taba zuwa ya dauko ma ka gani ba
wallahi tun ran da ba har yanzu ni na manta ma kalan yadin
to yanzu ya za ka yi dishi
a ta ya zan in ya ban to in bai mamba kuma can kiyama zai bani
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to a gaida Hassan wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 101.5 yanzu kuma ga labaran wasanni
wasanni a takaice
tsabta su dingana wasa ta sabla asuno ya aminci a rage albashinsa. Wannan labari ne da ya fito daga ministan wasannin motsa jiki na kasar Aziki Siyama, ya nuna cewa cikin watanni tara da suka wuce ba a biya mai koyar da blaster din wasa ko fifin kwabo ba a dalilin matsaloli da aka shiga a dalilin cutar coronavirus. Akuno bai yi wani aiki ko kuma dai tsayawa kan aikinsa ba tunda aka dauke shi mai koyar da blasters wasa, kuma wasansa na farko da zai yi an dakatar da wannan wasa a cikin watan Maris saboda barkewar cutar. Tsohon mai koyar da wasa na Azanci Kotoko da a biya shi $25,000 ne kowane wata, kuma yanzu ya aminci kamar yadda ministan wasanni ya faɗi cewar a rage wannan kuɗi zuwa $15,500. Tsohon ɗan wasan ƙasar Ghana ni Odake Lamti ya bayyana cewar mai tsaron gida Adam Larson Kwarasi na cikin mummunar bakin ciki da ya wakilci Blasters a matsayin wasanni na ƙasa da ƙasa a kan ƙasar haihuwarsa Norway. Odake Lamti, wadda aboki ne na dangi na wannan mai tsaron gida na Valarenja, ya tabbatar da cewa Kwarasi na cikin matukar bakin ciki wa ƙasar dangane da irin mummunan hali da ya shiga tare da babban kungiyar na ƙasa. Ɗan wasan mai shekaru 32 ya yi wa Ghana wasa 24 da sun ka hada da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014. Shugaban kwamitin likitoci na hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana Dr. Adam Baba ya faɗa cewar kakan kwallon kafa na shekara ta 2020-2021 ba za a iya soma shi kamar yadda shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ya gabatar a cikin jawabinsa ga ƙasar akan soma wasannin kwallon kafa cikin ƙasar nan ba. Shugaban ya buɗe kofar soma wasan kwallon kafa bayan an dakatar da yin wasannin watanni 6 da sun ka wuce a dalilin barkewar cutar coronavirus cikin ƙasar. Sabuwar kakan kamar yadda shugaban kasar ya bayyana zai soma daga 30 ga watan Oktoba shekara ta 2020, amma babban likitan na hukumar kwallon kafar kasar Ghana ya nuna cewar hakan ba zai yiwu ba. Soma sabuwar wato kakan na shekarar nan a ranar da shugaban kasar ya bayyana. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin, Ridwanan Lamuk Tara Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai labari a takaici.
Shugaban hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka da ake kira FDA a takaici ya faɗa a yau Laraba cewa za su yi amfani da ilimin kimiyya ne wajen ɗaukar matakai, yayin da hukumar ke yanke shawara akan ko za a bada cikakken izinin gaggawa na amfani da rigakafin coronavirus ko a'a. Da yake magana a gaban kwamitin harkokin lafiya, ilimi, kwadago da fansho, Dr. Stephen Han ya ce kwararru a fannin kimiyya na hukumar ta FDA ne za su yanke waɗannan shawarwarin biyu bayan gamsuwa da cika ka'idoji kan rashin illar maganin da kuma ingancinsa. A yau Laraba, abokai da abokan aiki da kuma masoya suka fara kai gaisuwar ƙarshe da karramawa ga marigayiya mai shari'a ta kotun kolin Amurka Ruth Bader Ginsburg. An kai akwatin gawar Ginsburg a ginin kotun kolin Amurka a yau Laraba da safe don wani biki na mutane kalilan da aka yi, wanda iyalanta da kuma alƙalai abokan aikin ta suka halarta. Daga baya kuma aka aje akwatin gawar a wajen matakalar da ke gaban ginin kotun don masu zuwa yi mata ganin ƙarshe har zuwa gobe Alhamis. An ga hoton wata mota wadda za ta iya daukar makami mai linzami samfurin ballistic a filin faretin sojojin Koriya ta Arewa, a cewar wata hukumar nazari ta Amurka. Hujja ta baya-baya da ke nuna cewa ta yiwu Pyongyang ta yi amfani da bikin zagayowar ranar kafa jam'iyyar kwaministancin kasar da ke tafi don baje kolin fasahar makamai masu linzamin ta.
Kuma saurare, da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri kamar misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger da Cameroon da Chad wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Dukan a madadin ita Maryam Loda wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Julie Davis Gresham ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.